sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Ba sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Alheri Grace Abdu. Saurabo abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Alhamis 8 ga watan April na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da shi, ga Alheri da kanin labarai.
Sakatariyar harkokin cinikayya ta Amurka Gina Ramaido ta ce alwashin ci gaba da aiwatar da tsauraran matakan da gwamnatin Trump ta dauka da ya haifar da sa'insa a tsakanin Amurka da China kan harkokin cinikayya. Daraktar cibiyar yaki da cututtuka masu yaduwa ta Amurka Rochelle Walensky ta faɗa jiya Laraba cewa nau'in kwayar cutar corona B117 da ta fara bulla a Burtaniya yanzu ita ce kwayar cutar COVID-19 da ta fi yaduwa a Amurka. Daruruwa masu fama da ciwon koda da dangin su sun fara tare hanyoyi a kasar kamar tun ranar Litinin a kusa da babban asibitin Yawunde suna zanga-zanga kan rashin aikin wankin koda.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa sabon makaddashin Sufeto General na 'yan sandan Najeriya Usman Alkali Baba ya kama aiki ga dangadan.
Har yanzu kasancewarsa Sufeto General na rundunar 'yan sandan da duk kowace girma a Afirka ba karamin kalubale bane a gabansa, musamman a wannan lokaci da Najeriya ke cikin halin zaka mai wuya na kalin fuskantar aika-aika irin na ta'addanci.
Masu sharhi kan lamarin tsaro a Najeriya na kokawa kan karancin amfani da na'urorin fasahar zamani wajen ganowa tare da yaki da ayyukan masu tarzoma a kasar.
Yadda muhimmiyar rawar da na'urorin da ilimin kimiyyar fasahar zamani ya zo da su, akwai karancin amfani da waɗannan na'urori a tsakanin jami'an tsaron Najeriya wajen dakile kalubalen tsaron da Najeriya ke fuskanta a yanzu.
Kamar kowace rana Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdi ke gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Sakatariyar harkokin cinikayya ta Amurka Gina Ramaido ta ce alwashin ci gaba da aiwatar da tsauraran matakai da gwamnatin Trump ta dauka da ya haifar da sa'insa da aka yi tsakanin Amurka da China a fannin cinikayya, da cewa za ta yi aiki tukuru domin kare ma'aikata Amurkawa da kuma harkokin kasuwancin su daga rashin adalci a ayyukan China. Da take jawabi yayin ganawa da manema labarai a fadar White House, Ramaido ta ce karin harajin da gwamnatin shugaba Trump ta yi wa China da 'yan jam'iyyar Democrat suka yi ta kushewa a lokacin sun taimaka gaya wajen ceton ayyukan Amurka a kamfanonin karafa da dalma. Shekaru uku da suka shige, Trump ya kara harajin kashi 25 cikin 100 kan karafa da kuma kashi 10 cikin 100 kan dalma da ake shigowa da su a Amurka da nufin samar da daidaito a harkokin cinikayyar kasa da kasa. Daraktar cibiyar yaki da cututtuka masu yaduwa ta Amurka Rochelle Walensky ta faɗa jiya Laraba cewa nau'in kwayar cutar corona B117 da ta fara bulla a Burtaniya yanzu ita ce kwayar cutar COVID-19 da ta fi yaduwa a Amurka, da take bayani a wani zaman tawagar yaki da cutar COVID-19 a fadar White House. Walensky ta ce bincike na nuni da cewa cutar ta fi yaduwa tsakanin matasa a Amurka, abin da ya sa bisa ga cewarta aka samu karuwar waɗanda suke kamuwa da wannan cutar. Ta ce yayin da yanzu haka ake yi wa akalla Amurkawa miliyan 3 rigakafi kowace rana, yadda cutar ke ƙara yaduwa yana sa murna na komawa ciki. Ta bayyana cewa Amurka na buƙatar ci gaba da ƙara azama a shirin rigakafi, sai dai kuma jama'a na buƙatar su ma su yi abin da ya kamata a nasu ɓangaren. An samu karuwar kaiwa Yahudawa hari a Amurka da kuma Jamus, duk kuwa da cewa ta da hankalin Yahudawa da ake a kasashen duniya ya ragu a lokacin da ake fama da annobar corona, bisa ga rahoton da cibiyar Kanto, wata cibiyar bincike da ke Isra'ila, ta fitar. A rahoton ta na shekara-shekara, cibiyar ta Kanto da ke nazarin rayuwar Yahudawa a Turai ta jami'ar Tel Aviv ta ambaci hare-hare 119 na nuna kyamar Yahudawa da aka kai a Amurka bara, aka san 111 da aka kai a shekara ta 2019. Amurka da take da mafiya yawan Yahudawa a duniya baya ga Isra'ila, tana kuma fuskantar ƙarin nuna wa Yahudawa kyama da tashin hankali a cikin 'yan shekarun nan. Akwai kimanin Yahudawa miliyan 4,200 da suka manyanta a Amurka, wato kimanin kashi 1.8 na adadin Amurkawa da suka manyanta. Wannan ne rahoton shekara-shekara na cibiyar ta Kanto na 27 kan rayuwar Yahudawa a kasashen duniya. Ana rubuta rahoton ne bayan tattara bayanai daga dubban shedun kungiyoyin kare hakkokin bil'adama da kuma binciken jami'o'i a kimanin kasashe 35 na duniya.
Madalla anjima kadan alheri za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu amma kafin nan bari mu leka bangaren rahotannin mu yayin da sabon mukaddashin Speto Journal ɗan sandan Najeriya Usman Alkali Baba ke kama aiki ga dangadan wakilin Hassan Maina kaina ya rawaito cewa wasu lauyoyi ɗan gwagwarmaya sun shirya zabdan kalubalantar nadin da aka yi masa ga Hassan da karin bayani.
Being appointed to head the largest police force in Africa.
Saban Sofeta General ne ɗan sandan Najeriya kenan Usman Alkali Baba lokacin da yake amsar ragamar rundunar daga Sofeta General mai barin gado Muhammad Abubakar Adamu. Yana mai cewar yanzu kasancewarsa Sofeta General na rundunar ɗan sandan da tafi kowace girma a Africa ba karamin kalubale bane a gaban sa, musamman a wannan lokaci da Najeriya ke cikin halin zaka mai wuya na kala fuskantar aika-aika irin na ta'addanci, har-haren yan bindiga daɗi, masu garkuwa da mutane masu san ballewa daga Najeriya da kuma sauran tsararrun manyan miyagun ayyuka. Kalubalen jagorantar wannan runduna don dawo da tsarin doka da oda abu ne da ke zama da kamar wuya, amma na san rundunar 'yan sandan na da tsakakuran jami'an da za su taimaka domin a cimma hakan.
That Nigerian police is endowed with some of the finest, courageous and patriotic officers.
So anya abu ne mai yiwuwa cimma waɗannan muradai kan lokaci duba da halin da Najeriya ke ciki a halin yanzu? Tambayar kenan da na yi wa Comrade Kabiru Sa'idu Dakata da ke zama jagoran cibiyar wayar da kan al'umma akan kyakkyawan shugabanci na gari.
A wannan karsashi da ya shigo da shi abin karfafa gwiwa ne, amma kar ka manta dama an san 'yan sandan Najeriya da kwazo, amma da yadda suka kai da kwazo da yadda yake nuna yana shirye ya aiki matukar gwamnati ba ta yi abin da ya kamata ba ta hanyar ƙara jami'an tsaron tunda ta tabbata cewa a Najeriya jami'an 'yan sanda sun yi karanci, ta hanyar siyo kayan aiki musamman abin da suka shafi makamai, ta hanyar inganta walwalar ma'aikatan gwamnati domin ka sani cewa irin rayuwa da ma'aikatan 'yan sanda suke ciki da kuma ma waɗanda suka bar aiki ba abu ne da zai karfafa gwiwar su ba, musamman kuma abin da ya shafi iyalan waɗanda aka mutu aka bari, matukar wayanda suke cikin aikin suna ganin su a cikin wahala, wannan zai rinka rage musu karsashi. To duk wannan abubuwa ba alhaki ne na shugaban 'yan sandan Najeriya ba, alhaki ne na gwamnatin tarayya. Duk yadda ya kai da karsashin aiki matukar gwamnati ba ce abin da ya kamata ba, magana ta gaskiya ba wani abun a zo a gani zai ba, amma dai muna mishi fatan alkhairi.
Yayin dai da sabon Sofeta General na 'yan sandan Najeriya ke fara aiki gadan-gadan, sai ga babban lauyan dan gwagwarmaya wato barista Maxwell Okpara ya shirya staff zai nufi kotu don kalubalantar nadin da aka yi wa Usman Alkali Baba a matsayin sabon Sofeta General din. Yana mai cewa nadin ya saba wa sashi na 7 na dokokin aikin dan sanda na shekara ta 2020. Idan za a iya tunawa, barista Okpara shine lauyan da ya kai kala wata kotun tarayya da ke nan Abuja. Yana kalubalantar kalin wa'adin watanni 3 da aka yi wa tsohon Sofeta General Muhammad Abubakar Adamu, shirar da ake dab da yake hukunci a kanta a halin yanzu. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga alheri ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Ɗaruruwan masu fama da ciwon koda da danginsu sun fara tare hanyoyi a ƙasar Kamaru tun ranar Litinin a kusa da babban asibitin Yawunde, suna zanga-zanga kan rashin aikin wankin koda. Hukumomin ƙasar Kamaru sun ɗora alhakin koma bayan da aka samu da kuma dakatar da jinyar masu fama da cutar kan barkewa annobar corona da ya kawo jinkiri wajen sawo injinan wankin koda daga kasashen waje. Harkokin sufuri sun tsaya cak a unguwar Melen wannan makon yayin da ɗaruruwan masu fama da cutar koda da dangin su suke zanga-zangar nuna fushin su da dakatar da jinyar masu cutar da ake yi a asibitin koyarwa na Jami'ar Yawundi. Daga cikin masu fama da cutar kodar akwai wani mutum dan shekaru 54 wanda ya sheda wa murya Amurka cewa sun fara zanga-zangar ne ranar Litinin bayan da akalla mutane 7 da ke fama da cutar suka mutu cikin makonni 3 sakamakon rashin jinya. Ya kuma ce ya hakikanta cewa da dama daga cikin waɗanda suke wannan zanga-zanga za su mutu sakamakon gaza samun wankin koda na tsawon kimanin makonni 6 yanzu. Shugabannin kasashen Afirka sun gana ta hanyar sadarwa intanet cikin wannan makon domin ƙara kira ga al'ummomin kasashen duniya su yi matu a yaƙi da sauyin yanayi a Afirka, tare da bayyana cewa wannan matsala tana ƙara tsananta illar cutar corona a kasashe masu sasowa. Shugabannin kasashen Afirka suna neman kasashen duniya su fitar da kuɗi domin yaƙi da canjin yanayi kamar yadda shugaban bankin bunƙasa kasashen Afirka Akinwumi Adesina ya gabatar a wani tsari. Yace gurinmu shine tara dala biliyan 25 domin yaki da canjin yanayi a Afirka. Bisa ga cewarsa, shirin zaburar da kasashen nahiya Afirka zai dora ne akan abinda yake kasa wanda yake tafiya daidai da kuma hanzarta cimma wannan guri. Daga ƙarshe an samu karancin dafaffen tumatir da ake matsawa a abinci da ake kira ketchup a Amurka sakamakon bullar cutar corona. Kasuwar tumatirin ta ketchup ta cira da kimanin kashi 360 da aka fuskanci barkewar corona, abin da yasa aka shiga karancin tumatirin da ake sayarwa a gidajen abincin marmari bisa ga wani rahoto da aka wallafa a mujallar Wall Street Journal. Bukatar wannan tumatirin kwalban ta karu da kimanin kashi 15 cikin 100 yayin da Amurkawa suka koma odar abinci daga gida bayan barkewar cutar corona. Rahoton ya bayyana cewa bukatar tumatirin ta fi karfin abin da kamfanin ke iya samarwa karkashin wannan yanayin, duk kuwa da kokarin da kamfanin Kraft Heinz wanda shine ke samar da kashi 70 cikin 100 na tumatirin kwalba da ake sayarwa a kasuwannin Amurka yayi na kara yawan abin da yake sarrafawa.
A gaida Alheri Grace Abdi da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yayin da hukumar Nijar da ke bunƙasa fasahar sadarwa a tsakanin 'yan Najeriya ke cewa ta dukufa wajen samar da cibiyoyin koyo da kuma amfani da kayayyakin fasahar sadarwa a birane da yankunan karkara na ƙasar, masu sharhi kan lamuran tsaro a Najeriya na kokawa kan ƙarancin amfani da na'urorin fasahar zamani wajen ganowa tare da yaƙi da ayyukan masu tarzoma a ƙasar. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Bincike da bunƙasa ilimin fasahar sadarwa a Najeriya na ɗaya daga cikin manyan ayyukan hukumar ta NIDDA tun kafota shekaru kusan 20 da suka shuɗe, da nufin ganin cewa kowane ɗan Najeriya ba bar shi a baya ba kan wannan fage na ilimin kimiyyar fasahar sadarwa da zamani ya zo da shi. Hajiya Hadiza Umar da ke shugabancin sashen hulɗa da jama'a da kafofin labarai na hukumar ta ce shirin hukumar na samar da cibiyoyin fasahar sadarwa a yankunan karkara ya yi nisa matuƙa.
Yankunan karkara muna ba su ICT center. ICT center ɗin ga akwai kwamfutoci guda 20, akwai internet connectivity, ana ba su har da solar saboda ya zama koda yaushe akwai wuta, kuma koda yaushe in ka je wurin za ka samu ka yi amfani da shi. To banda kuma a karkara ɗin a jami'o'i da makarantun secondary mukan ba su, to shine muke amfani da kuɗin da muke samu sai mu ba da wannan akan gudunmawa kenan daga gwamnati.
Baya ga haka, hukumar ta NIDDA ta haɗa hannu da ma'aikatar ilimin Najeriya wajen tabbatar da cewa darasin ilimin kimiyyar fasahar sadarwa na cikin manhajar koyar da ilimi.
Tun suna primary zaka gani an fara nuna musu hanyar wannan fasahar zamani yadda za su yi amfani da shi, saboda an ce tun suna yara ya kamata a ce su sani cewa tun da yanzu duniya gabaki ɗaya ta juya, duk an koma hanyar fasahar zamani, amfani da fasahar zamani ne. To saboda kada kuma a ce Najeriya ya zama yana daga baya, to banda haka ɗin muna horarwa da yara ɗin da matasa din har da malaman makaranta har da kuma ma'aikatan gwamnati to yanzu an zo an yi sa kowane ma'aikatar gwamnati mun tabbatar akan cewa akwai department wanda ke kula da waɗannan fannonin fasahar zamani din sannan kuma director ne zama yake shugabancin wurin
to amma masu sharhi kan lamuran tsaro sun yi tsokacin cewa duk da muhimmiyar rawar da na'urorin da ilimin kimiyyar fasahar zamani ya zo da su akwai karancin amfani da waɗannan na'urori a tsakanin jami'an tsaron Najeriya wajen dakile kalubalen tsaron da Najeriya ke fuskanta a yanzu
babu kayayyakin da za a gano su kamar abin da ake kira signal detector radio tube ita wannan signal detector radio tube din shine kafin a zo wajen aikata laifin to wannan radio tube za ta amfani za ta dauko mutane tun daga nisan zango ta kuma sanar da ma'aikata cewa ga wa'ebos sun to za su yi wani abubuwa za a gansu za a san yawan su kuma za a gane makaman da suke da shi sannan za a gane daga kilomita zuwa kilomita nawa ne za a iya cin musu ko ko za a iya kaiwa gare su na farko kenan akwai symbol time signal shi symbol time signal shi kuma na'ura ce wacce take nuna cewa mutanen nan makaman ku yafi nasu karfi idan ko makaman su yafi naku karfi za ta nuna muku signal cewa suna da makamin da makamin ku ba zai iya aiki a kansa ba akwai karancin rashin amfani da fasahar zamani ta sadarwa dan yaki da ayyukan ta'addanci da ake da su a Najeriya
detective Awol Bala kenan na jami'ar Yusuf Mai Tamasile a nan Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
a gaida Mahmud Ibrahim Kwari kada amanta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
ya Allah ya Allah na duka Allah ni kai ne na roga baro ki ka san ka huiwa
Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya matsalar tiyade wani lamari ne da shirin domin iyali ya jima yana haska fitila a kai da nufin neman hanyar shawo kan wannan lamari a wannan makon za mu haska fitila ne kan wani lamari da ya shafi wata yarinya a shekaru 7 mareniya wadda aka yi wa tiyade da mahaifiyarta take neman masu hali jin kai su taimaka wajen ganin an yi wa diyar adalci wadda bayanai ke nuni da cewa lamarin ya sa ta shiga wata rayuwa cikin katsuwa da kuma kidinewa wakilinmu Muhammadu Nasir ya yi tattaki zuwa gidan iyayen yarinyar inda ya tattauna da magajinta Ismaila Abubakar da bayanin da ya yi wa shirin
iyayenta ne suka karama yana ta shekara 7 zuwa 6 dan take to bayan nan daga wurin aiki inda iske mahaifa ta ce ta rana ba ta naira 100 ta ce mata ba ni ba ta kudi ba to bayan na fita na je sallah na shiru masallaci sai aka ce min in zo in ji ina ta sani na samu kudi bayan na zo aka ce mata wani yaro mai gadi mai suna Aminu nan ne ba son makaucin mu shi ba ta kudi na ja ta mun je wurin shi na tambaye shi ga ba kawa ta sai ce a'a aikin ta yi ya ba da kuɗi sai take cewa a'a ba aikin ta yi ba ai ya ce ta shiga cikin wani gida ne ta shiga cikin gidan da yake gadi ya cire mata kaya har ya yi talata da ita mai gadi to bayan haka nan na dawo daga sunan cin kara an sallah sai cike ni ya yi kwana 2-3 muna neman shi ba gaishe ba sai daga waya mahaifin shi ya zo ya ce yana son a yi sulhu da musulunci mishi to ya yi ba matsala za a yi sulhu amma sai an kira shi Aminu mu ma mutu na magabata a zauna a Isulu to bayan wannan tana hadi mai sanar da jama'an kai da shi saboda ina son a kama shi na a hukunta shi sai yazo da shi yazo bai zo da shi ba yazo bayan yazo aka zauna aka magana an ka wanda ta an ka ce za a wanda take amma sai yazo da shi yace ya alƙalin wansa haike zai zo da shi kuma sai yake tayi zo da shi mun kai sallan mangaraba mun kai isha'i sannan ɗan sanda sun ka samu sun haka mashi sannan daga can aka tura mu sai CID din daga police station muka tafi CID daga CID muka kawo shi kotu
kamar an yi hukunci ne ko kuwa an dai kai shi a jiya ana shihowa wata wata ana bibiyar shari'a din
a ba a yi hukunci an dai aje shi remain wata tara za a rinka bibiyar case din har bayan wata ta duk wata za a rinka zuwa da shi alƙali haka tace za a rinka yawan shi
to ita yarinyar da al'amarin ya sama wani irin yanayi take ciki yanzu
gaskiya ba ni samun bacci da daddare ya kama tashi tana firgita kai har mun kai ta asibiti mun kai ta asibiti urut aka ce sai mun kai ta kware kware ma mun kai ta kanzu haka Allah ya ji
wace irin asibiti ce kware din
asibiti ma haka ta masu mentality ne ta dan haka Allah dan ma kai ta
har yanzu ina ungura a rikella gidan su wannan yarinya a shekara 7 da ta hadu da wannan jarabawar kuma gani tare da daya daga cikin magazin ita yarinya to wanda ba zai so an bi sunansa ba Allah bai al'amarin da ya faru bayan ka tuhu mika taran
bayan na dawo sai nake jin labari sai nake ce musu an kai ta asibiti sai ake cewa eh an kai ta asibiti to amma dai ina result din da an ka samu asibiti babu shi to irin dai bayan kwana biyu sai ga yarinyar tana irin dai to ina nayin recover din cewa ina ganin ta ita kadai zaune ba ta mingulan da kowa ba ta sauran maganan ganu nan kuma ba haka ta saba ba kuma wata ran sai in gane ta a dunkule in tambaye ta me yake horo ba ta mayin magana to can lokacin nan sai ni sa maman mu ta tambaye ta sai ta tambaye ta take cewa cikin ta na ciwo kuma ita kuma maman mu ta duba ta ga alamun wata ran kawai sai a gane tana hirgici sai ni duke ta kai ta asibitin Udut mun kai ta asibitin Udut ni musu duka bayani dan dama ina da report na ɗan sanda da na lokacin da abin ya faru an kai ta asibiti ni na musu sai sun ka rubuta min magunguna haka da test an kace mu je mu yi to da lokacin nan mun je na asibitin mun kai ni test na test dai daban-daban dai test ya kusa kai kashi 6 ko 7 wanda duka na yi sai an ka tura mu sakatiri nan na Udut daga nan sakatiri na Udut sun ka rubuta mana wani abu ga takarda haka dai sun ka ce mu je can ainihin sakatiri na Kwari na nan harkar tabo kwalwa to mun je can likita ta dubo likita namiji ne ma ya duba ta har ya mutu ɗan tambayoyi ya ba mu appointment letter ya ce duk bayan sati biyu za mu kama kawo ta yana ƙara duduba ta sannan kuma shi ma ya sake rubuta mana wani takarda ya ce mu kawo ta nan cikin Udut nan gynecology sun ka mun kawo ta nan gynecology shi ma dai nan ya duduba ta dai har ya ba da shi ma appointment letter din shi ya ce duk bayan sati biyu shi ma ran wani zai shi kuma wance ya ce ran alhamis
yanzu kamar wani hali ita yarinya take ciki
to har yanzu dai tana nan alhamdulillah za mu ce to inda har yanzu mun dan fara ciwo kanta da yanayin magunguna da muke sai mata da kuma kai ta asibitin da muke yi muna yi kai ta asibiti duk bayan sati biyu don ka ga ya kamata a ce ma mu je asibiti wannan satin to abun ya fi karfin mu yanzu har wannan satin ma ya wuce wallahi ba mu samu zuwa asibiti saboda an wuce karfin mu gaskiya babu kudi yanzu
to yanzu kuma ina tare da mahaifiyar wannan yarinya ya sunan
Aisha Abubakar
lokacin da wanga al'amari ya faru sai nake fara gani ya ki jigaranki
wallahi ban ji dadi ba nayi bakin ciki nayi kukan bakin ciki rana sai nake da dan uwanta zai tambaye duk ban iya zuwa sai dan uwanta zai taimake ni ne zai taimake ni ya dawo sai shi yaro mai bi ni har gida ce zai ba ni hakuri har ne ya shigo na aushe kawai ban saurare shi ba ma duje na dan kana harbe shi da shi sai ban son ji maganar shi duk ya rige ya cuce ni ke ta fami shi zaka kama shi ni dai yarinyar da yanzu gabi miki ina kallanta da yarinyar mai kuzari sosai amma yanzu kuzarinta yayi kasa da ina zo gida tana dan share wuri da kuma yanzu bata iyawa ina kanta ta kwanta ta dinga jujjuye jikinta ta dinga lallamta jikinta ba ta cikin kuzarinta ko kadan yanzu abin da muke ciki kenan dan Allah ina roƙon ta gwamnati da taimakon su dan Allah su duba mu rayu ne miji uban su ya rasu abin da ya rasu dan Allah inda halin taimaka dan Allah taimaka mana saboda Allah a kwashe ma yarinyar injinta
to yanzu kamar tana zuwa makaranta da ko kuma tana zuwa dan bayan abin ya faru tana iya fitar da makaranta
yanzu ba ta zuwa makaranta kuma tun abin ya faru ba ta je makaranta ba tana nan gida gaskiya
kamar aji nawa kike a makaranta?
Aji uku.
Na
primary.
To su makaranta suna da masaniya kan abin da ya same ka?
A suna da masaniya. To an ga ya musu kan ci to adakata sun ga ya musu ci to ta tsananin gidan adakata da ita tuku kafin abin ya ci gaba abin mun ga ta san kace mai ta cikin makaranta
to kamar ya sauran hulɗaita da abokanta
to hulɗa ta da abokanta tana yi amma ba kaman da ba ko ba gaskiya ba sai ta zauna ta dai tana dan wasa yanzu ne manna sa ta tafita ta je gidan magota ta dan zauna ta ji sai sanin zuciyarta haka
to kamar asibitin da kuka zo aka duba aka tabbatar da lalle cewa an yi lalata da ita wannan yaya kamar babu wani illa da aka bar mata
to sun duba akwai illa duk nan farkon da aka tafi akwai illa da aka samu na biyu muka je wudu sun ce an samu illa ko ba gaskiya ba shi aka rubuta magani muna ta sayen magani kuma da kudin muke sayen magani ba wannan ya tabbace mana wani abu ciki ko ba gaskiya ba muke ta kokarin mu amma karfin mu yanzu ya kare don Allah gobe tana da halin sa ta samu da kwace mai yaryan da incinta ni za kwace mata incinta shi bukata ana kina
to kamar shi wanga da an ka ce mata wanga lahani din dama an san shi da dabi'a a cikin anguwar
cikin anguwan ga sai na wanga abu ya faru sai kowai ce ai ya taba mawani haka ya taba mawani amma ni duk ban sani ba sannan wanga abu ya faru shin kowa da kawo ce ai mawani haka ne ma na to ai kun cuce mu ko ba gaskiya ba nace wallahi ni kuka cuta ba wani ba ai da kun faratin fuku da din da zo kan diyata ba tunna an muku kuma magana kai ba amma nace ban bari don wannan abin ce don Allah bari kai yaron zamu nace wallahi babu buwa da musan samu miji mun suke iskanci musu samu miji wallahi yaron ai karaman ga ni na kuma ga Allah duk abin da za a yi amishi ko ba gaskiya ban yi hakuri kina kuka yi hakuri ku yi amma ni ban iya ba ina roƙon su don Allah su taimaka min saboda Allah ba karfi garan ba amma su wayancan yaro sun fi mu karfi ko ba gaskiya ba san halin su da su yi har su kwace yaron gaba ko ba gaskiya ba dan Allah ban da kowa su na kan roka dan Allah su taimake mu saboda Allah ba karfi gare mu ba mun dangana gare su dan Allah duk me ya sa mana hannu saboda Allah da annabi rokon nake musu kenan dan Allah duk me niyyar taimako dan Allah ya taimaka ya ji taimake mu gurin nan
abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba inda za mu fara haska fitila kan wani cin zarafin iyali inda a kwanan nan aka samu magidanci da ya kashe matarsa sabili da wata rashin jituwa da ta faru a tsakanin su da kuma wata mace da ta kashe kishiyarta a jihar Niger kafin nan a madadin wakilinmu Muhammadu Nasir da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma ci Bashiru Dudune da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya
to madalla a gaida alheri Grace Abdu kafin mu je ga shirin mu na karshe ga wannan sako
shekara daya kenan da barkewa annoba corona virus cutar da ta kashe dubin dubatan mutane a fadin duniya ta kuma kassara harkoki duk da yake an samu allurar rigakafin cutar har yanzu da sauran jan aiki
ni ban yadda da wannan rigakafin ba saboda ita corona ma kanta ni ban yadda da ita ba
sashen Hausa na muryar Amurka ya gayyato kwararru daga kasashe daban-daban domin warware abubuwan da suka shige muku duhu a game da annobar da kuma rigakafin a cikin shirin taskar BOA na musamman ku kasance da tashoshin talabijin da ke nuna shirye-shiryen muryar Amurka a yankunan ku domin ganin wannan shiri ranar Juma'a 9 ga watan Afrilu da kuma Juma'a 16 ga watan Afrilu muryar Amurka duniya a tafin hannunku
yanzu kuma sai labarai a takaice
Sakatariyar harkokin cinikayya ta Amurka Gina Raimondo ta ci alwashin ci gaba da aiwatar da tsauraran matakan da gwamnatin Trump ta dauka da ya haifar da sa'insa a tsakanin Amurka da China kan harkokin cinikayya Daraktar Cibiyar Yaki da Cututtuka Masu Yaduwa ta Amurka, Rochelle Walensky, ta faɗa jiya Laraba cewa nau'in ƙwayar cutar corona B117 da ta fara bulla a Burtaniya yanzu ita ce ƙwayar cutar COVID-19 da ta fi yaduwa a Amurka. Ɗaruruwan masu fama da ciwon ƙoda da danginsu sun fara tare hanyoyi a ƙasar kamar tun ranar Litinin a kusa da babban asibitin Yawunde suna zanga-zanga kan rashin aikin wankin ƙoda.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hanki misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana sai ku ji mu dauke da wani sabon shirin kafin mi sallama da ku sashen Hausa na muryar Amurka na mika sakon ta'aziyya Alhaji Sallami Unguwa bisa rasuwar matarsa jiya unguwar Gyadi ake garma hukumar Tarauni a jihar Kano Najeriya. Allah ya ji kanta da rahama amin. An kuma muna mika sakon ta'aziyya ga iyalan marigayi Malam Aliyu Dallaji Wurno saboda rasuwar Dr. Isiyaku Aliyu wanda za a yi jana'izar sa ranar Asabar idan Allah ya kai mu a garin Wurno na karamar hukumar ta Baba Balewa jihar Bauchi. Allah ya ji kansa da rahama amin. Yanzu a madadin Alheri Grace Abdi da tsaya ni gabatarwa da kuma shi Bahira Jodne da ya bada umarni da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.